আর না শেখ আবু বকর মাহমুদ গুবর রহিমাহুল্লাহ ওনার রহমান আল্লাহ তাআলা মানে মুওয়াফাকা ওনার চিকেন সূরাতুল কাফ মুনসা আয়াত হু মাশা আয়া সাবতাশি ওয়াদ চিকে বিয়ে দে ইনশাআল্লাহ আলা বিসমিল্লাহ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد
الله تعالى يكي تشيوا كذبت قبلهم قوم وحي سوى دهنم قريشاوا دعك أيكي منزو الله صلى الله عليه وسلم قريسوا farkon lamari waɗanda annabi ya rayu cikinsu mun ji irin karyatawar da suke yi da inkarin tashin alkiyama da suke yi to ba su ne farau ba dama yawanci al'ummomi idan an aika musu manzanni sukan karyata manzannin kalla annabin da aka aike shi zuwa ga mutanensa suka rungume shi hannu bibbiyu Annabi Yunus alaihi salam shine wanda mutanansa suka karɓi sako falaula kanat qaryatun amanat fa nafa'aha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kashafna anhum azabal khizi wa mata'anahum ila hin to ko su ba lokacin guda sai karɓa sai dai musu hijira sai da ya hijira kafin a halakar da su kuma sai suka karɓi saƙon gaba ɗaya don haka sunnar Allah ne dangane da saƙonni da yake aikowa manzanni akan kanta to kaga wannan an ambaci cewa ba su ne farau ba ƙaryatawa da mutane za su yi magaskiya ba shi ne yake nuna cewa gaskiyar ba gaskiyar ba ce sannan kuma tamkar an yi raira shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin a nuna masa ba shi ne farau ba cikin annabawan da aka karyata Allah ta'ala ya ce kadzabat qablahum qaumu nuh ai gabanin su waɗannan Qurayshawan da suka karyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutanen Bani Nuh su ma sun karyata annabi Nuh alaihi salam shi ne ma wanda Qur'ani ya ba da labarin manzo wanda ya dogon zango cikin mutanensa yana da'awa wa labitha fihim alf sanatin illa 50 ama ya zauna cikinsu shekara 1050 ritar da 50 kenan wa'azi kawai yake yi yana kiransu zuwa ga bautar Allah kada su yi shirka kuma su kiyaye haƙƙoƙin da Allah ya ce a kiyaye to amma a tsawon shekara 950 Allah ta'ala ya ce wa ma amana ma'ahu illa qalil wanda sun kai imani da shi face mutane kadan kwarai da gaske to kaga wannan duka raira shi ne ga annabi sallallahu alaihi wasallama haka kuma da duk wani mai da'awa wanda zai bi baya yayi koyi da manzannin Allah ya koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen kiran mutane zuwa ga gaskiya kada ya kosa shi ne ya ci gaba da isar da sako sauran aikin kuma na Allah ne shi ne zai shiryar kada mutum ya ce zai kasa a gwiwa wai saboda yawan masu karyata shi ko yawan masu masa izgiri ko yawan masu kiya masa ya ci gaba da yin wa'azi yana isar da sako haka nan abin ya gada to Allah ta'ala ya ce wa ashabur rasu haka nan mutanen rijiyar rasu din sunan rijiya ce hiya bi'irun kanu muqimina alaiha bi mawashihim, wata rijiya ce wanda su waɗannan mutanen a jikinta ne suke samun ruwa su da dabbobin su. Ya'buduna al-asnama, su ma suna bauta wa gumaka. Wa nabiyuhum, annabi su kuma kila aka ce shine Hanzalatu ibn Sukwan, aka ce sunan annabin waɗannan mutane Hanzala ibn Safwan, wa kila wasu Shu'aib, wasu malamai suka ce a'a, annabi Shu'aib shine wanda aka aikawa har ila kuma ma ashabar wasi, au ko kuma dai in ba Shu'aib ba, nabiyun ursila ba'da salihin, wani annabi ne da aka aika bayan annabi Salihu alaihi salam, li baqiyatin min Thamud, ga waɗanda suka rage cikin Thamudawa waɗanda Allah ya tsera. Domin duk annabi idan Allah ta'ala zai tserar da shi, yakan tserar da shi tare da waɗanda sun kai imani tare da shi. To don haka cikin waɗanda suka tsira daga cikin Thamudawa, aka ce a ciki ne aka aika musu annabi, su ne waɗanda ake ce da su ashabar wasi, wallahu ta'ala a'lam. Qur'ani dai Allah ya ambata mana cewa akwai waɗansu mutane su ma da aka halakar da su a dalilin ƙaryata manzanni, ana ce da su ashabar wasi. Rasul nan kuma sunan wata rijiya ce wanda suka yi wato abin nan lazimtan zama a kusa da ita. Wa Thamud, hakanan Thamudawa ma Allah ta'ala ya halakar da su, su ne mutanen annabi Salihu. Kowa akwai irin nau'in azaba da Allah maɗaukaki ya yi masa. Waɗanda suke gadaran ƙarfi kamar Adawa, sai Allah maɗaukaki ya aika musu iska, iska mai ƙarfi, sai ta shiga ta hanci, sai ta cika jakar ciki, ta gama ta ya zama kamar balo-balo kenan. Sai fusgi a jikin ɗan uwan nasa, koma ga ta ƙarfi, ƙarfi ya ƙare, an cika shi da iska ya yi bam. Shi kenan sai ya rabu da ɗan uwansa, sai kuma iskar ta sace ta dubura. Kuma sai a mako shi ƙasa fuk, sai kuma ya tattarwatse saboda manyan mutane ne, sai mutum ya faffashe shi ne. Allah ya ce ka annahum a'jazu nakhlin khawiya, tamkar dabino ne, sassan dabino ne waɗanda aka rududduge su, aka kasar da su, suka daddatse. Haka Allah ya yi da su, gunduwa-gunduwa aka gutsattsara su. To don haka wannan kaga abu uku ya tara. Na farko, ana ambata cewa sunnar Allah ne dangane da annabawan da yake aikowa, akan ƙaryata su. Sannan na biyu, kamar rara shi ne da ake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kada ya ga shi ne farau ya zo da saƙo an ƙaryata shi. Sannan abu na uku, ana nuna ma su kafiran Qurayshawa da duk waɗanda za su yi kafirci a bayansu cewa ba za su sha ba. Wanda ya yi laifi irin na shirka, to Allah baya barinsa haka, matuƙar dai bai koma zuwa ga Allah ba, ko ba zai gagara Allah ba, akwai irin nau'in azabar da Allah zai masa. Mu a yanzu in Allah ta'ala bai azabtar da mutane a dalilin shirka da suke yi ba, ai sai ya azabtar da su da cefane, ai ya ishe su ko? Sai ya je abin nan da cefane da mugayen shugabanni, sanarsa inda za su sa kansu, ko ba yadda suka iya. Shi ma nau'in azaba ne. Allah ka tseratar da mu. Kuma Allah ta'ala ya ce wa adun, hakanan Adawa, su ma sun ƙaryata manzanni, amma fa Allah bai ƙyale su ba. Su ne ƙaumu Hud, mutanen annabi Hud alaihi salam, Adawa masu ƙarfi, su dutse suke fasawa masa shiga saboda ƙarfinsu. Wa fir'auna, hakanan fir'auna, fir'auna dhul autad, wanda ya da'awar ilahiyya, ya fara da rububiyya, ya ce ana rabbukum al-a'la, ni ne duna halicce ku, in ke gudanar da al'amuranku, duk ni ne nake muku kome, rabbu ke da rububiyya. Sai ya ce shi ne ma a'la, in har an yi da'awar cewa akwai Allah shi ne rabbu, to shi sama da Allah ɗin yake. Shi yasa ya ce rabbukum al-a'la, mafi ɗaukaka, sama da duk wanda za ku yi da'awar rabbu ne, to shi wai shi ne sama. Daga baya ma sai ce kai, ai abin bautan da ake cewa a kona shi ne kawai abin bauta, ma alimtu lakum min ilahin ghairi, kaga nan shi ma nafi da isbati yayi yadda kalmar shahada ta kone wani abin bauta aka tabbatar da Allah shi kadai to shi Fir'aun sai kone duk wani abin bauta ya tabbatar da kansa ma alimtu lakum min ilahin kaga yake gaya wajen nafi sannan sai ya ce gairi kaga nan ne isbatin kansa ya debo ta manya manya shi yasa Allah ya ce fa akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula aka kama shi da laifin farko da na karshe waccan magana da wannan ta karshe duka sai Allah ta'ala ya azabtar da shi a dalilin ta to Allah ya ce Fir'aun shi ma ya karyata manzanni domin ya karanta annabi Musa da annabi Harun wa ikhwanu Lut haka nan ƴan uwan Lut su ma sun karyata wato mutanen Salumiya ai qaumuhu wato mutanen annabi Lut kenan ake nufi qaumu Lut kamar yadda Allah ta'ala ya ambata cikin suratul shu'ara kadzabat qaumu Lut lil mursalina wato lokacin da suka karyata annabi Nuhu a annabi Lut sai Allah ta'ala yace sun karyata manzanni domin duk manzannin sun zo da sako guda daya kenan idan mutum ya karyata manzo guda daya to dukkan manzannin ya karyata shi saka Allah yake kawo wannan ibara a ce kadzabat adulul mursalin kadzaba samudul mursalin to kaga sai ake yin cewa sun karyata manzanni alhali annabi daya suka karyata Salih wancan sai karyata wadannan Shu'aib wannan kuma sun karyata annabi Musa wadancan kuma sun karyata annabi Lut nan Allah ya kira su ya ce ikhwanu Lut saboda can cikin shu'ara Allah ya ce iz qala lahum akhuhum Lutun ala tattaqu a lokacin da dan uwan su Lut ya ce musu baraku bi Allah da takawa ba annabi Lut shine sunan sa suna ne na annabi manzo Lut shine sunan sa haka laifi ne ba daidai bane mutane kaga suna cewa wai suna jingina wannan mummunan aiki da ake zakkewa maza ta dubura ana ce masa Lut a'a annabin Allah shine sunansa Lut shine mai wannan suna shi kuma aikin su amalu qaumi Lut haka Qur'ani ya kira shi haka hadisi ya kira shi aikin da mutanen Lut suke yi ko da misali da ake cewa al-liwata ko ace al-lutiyya wasu malamai suna cewa makara dan an yi istikake sa daga sunan annabi Lut wato ci kama akwai tanqisi wallahu ta'ala a'lam amma hadisi abin da yake ambatawa shine amalu qabuha qur'ani amalu qaumi Lut ko a hadisi abin da yazo kenan wanda ya inganta wallahu ta'ala a'lam aikin da mutanen Lut suke yi to nan an kira shi an ce wa ikhwanu Lut can kuma aka ce in qala lahum akhuhum Lut tare da cewa shi annabi Lut ba ko ne a cikin su shi yasa ma lokacin da samari suka zo mala'iku suka zo da siffar samari kyawawa matasan samari wanda haɓar su bata fara ma gashin abin nan gemu ba kyawawa kuma lokacin da suka zo sai suka dau hankalin mutanen gari kaga ai sai yace law anna li bikum quwwatan aw awi ila rukunin shadid wato inda ace ina da wani karfi a kanku ko inda ace ina da wata jama'a da zan koma zuwa gare su ban taimako nan malaman tafsirin suka ce yana nufin dangi saboda kowane annabi yana neman taimako wajen isar da sako da danginsa mafiya yawan lokaci kaga bano Isra'il sun taimaki annabi Musa akan Fir'aun wajen isar da sako kafin daga baya kuma sai suka kangare masa to haka nan bano Hashim sun taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da cewa shugaban bano Hashim a lokacin Abu Talib bai yi imani ba kuma haka ya mutu bai yi imani ba amma saboda asabiyya ya taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to shi annabi Lut ba kone shi wato mahaifinsa dan uwan annabi Ibrahim ne kenan annabi Ibrahim babbansa ne shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce wa amana lahu Lut wa qala inni muhajirun ila rabbi kaga Lut ya yi imani da annabi Ibrahim kuma tare da annabi Ibrahim suka hijira lokacin da suka zo Palestine suka zauna to anan ne kuma sai Allah ta'ala ya aiki shi annabi Lut ya je wajen waɗannan mutanen
suna wannan mugun aikin kuma ga sharka ya musu wa'azin tauhidi ya hana su wannan kazamin aiki wanda dabbobi ma ba sa yi yanzu ka duba dai bunsuru bunsuru kowa ya san shi da jaraba ko ko ba haka bane yanzu ga kankanin bunsuru ya fara irqabana to amma bunsuru baya yadda dan uwansa ya haushi ko yana yadda baya yadda sai juya tunkure shi bai amince ba to dan adam shi kuma sai ya yadda kage ya zama bunsuru ya fi shi daraja da hankali Allah ka tsare mu da mugun aiki to shi annabi Luqo alaihi salam ya zauna a cikin su kuma yayi aure she saka matarsa matarsa ita ma sai ta goyi bayan mutananta kuma Allah ta'ala sai halakar da ita tare da su
kare
to kage shine sai aka ce wa ikhwanu lut nan ukhuwa din surkuntaka da ta shiga tsakanin su shi kuma har suka samu hayayyafa sun haifa sai aka tsayar da shi da yayansa amma sai aka istithna aka ce illam ra'ataka eh kanat min al-ghabirin wani guwa aka ce illa ajuzan fil ghabirin gashi nan dai matar ka ita ce za ta zan cikin wanda za su wanzu wata tsohuwa za ta zan cikin wanda za su wanzu cikin azabar Allah to waɗannan duk sun kareta manzanni Allah ta'ala ya ce wa ashabul aika hakan nan mutanen aika al-aigazatu wani waje ne wanda yake da duhuwa al-multafita min ash-shajar wanda yake yayi lublub da bishiyoyi kaga an musu ni'ima ma kenan aw allati tambutu na'imu ash-shajar qaumu shu'aib ko kuma wajen da wato bishiyoyi suke ukkugowa sune mutanen annabi shu'aib alaihi salam ashabul aika to su ma sun karaita manzanni kuma Allah ya halakar da su wa qaumu tubba da mutanen tubba wane ne tubban nan wani ko Allah subhanahu wataala yana ambata musu qurayshawa ahum khairun am qaumi tubba'in wal ladina min qablihim ahlaknahum innahum kanu mujrimin Allah madaukake yace su ne suka fi alheri su suka fi kima ko ku mutanen tubba to su dan ma mun halakar da su inji Allah saboda sun zan masu laifi kenan su ma qurayshawa in suka wanzu cikin laifi basu fi mutanen tubba ba aka ce me yasa aka buga musu misali da mutanen tubbau a can saboda qurayshawa da ana gaya musu waɗansu mutane da suke dan nesa da su to yanzu mutanen tubbau suna kusa da su saboda mutanen tubbau mutanen ƙasar Yaman ne a Yaman suka zauna shi tubbau wato a Yaman yake kuma shi tubbau ba wai manzo bane mun gane ko ba manzo bane sarki ne wanda ba a taba samun wanda ya sarauci dukkan kabilun gefan saba da Hadramaut da kuma waɗansu da ake ce da su Humayr waɗannan kabilu su ne kabilun ƙasan Yaman gefan saba imma kabila ko mutane duka saba sannan tattare da su ne aka samu wancan kabila ta Umayr sannan akwai kuma janibi guda mutanen Hadramaut kuma kabila ce su ma to shi ya mallake su gaba ɗaya yayi mulkin su shi tubbau manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi yabo a kayansa har ma yace kada ku zagi tubbau annabi ya hana yace kada a zagi tubbau shi sarki ne wanda aka ce ya musulunta ya tabbata daga wani hadisi na ummul mu'minin Aisha sai take ambata asar ne da gare ta take cewa alam tara anna allaha zamma qaumahu wa lam yadhamma wa lam yadhumu ba ku ga cewa Allah ta'ala ya zargi mutanansa bane amma shi tubbau ba a zarge shi ba duk kwatancin da ake sai a ce ahum khairun am qaumi tubba nan ma da aka ce wa ashabul aikati sai aka ce wa qaumu tubba da mutanen tubba kenan shi tubba baya ciki mutanansa ne suka yi kuma shi tubbau an ce ya rayu sama da shekara 1000 kafin zuwan annabi shi tubbau kuma mutum ne wanda yake mayaki me yasa ake cire shi tubba mutum ne mai yawan bibiyan inda rana take fitowa da inda rana take faduwa ma'ana gabas da yamma kudu da arewa yana bibiya wajen yin yaki kamar yadda aka kwatance cikin suratul kahf dangane da zulkarnain ko in fa atba'a sababa hatta idha balaga matali ash-shams cha hatta idha balaga maghrib ash-shams to kaga shi ma shi ne aka ce tubba kuma yazo ya ci madina da yaki kai baro ta madina har falastin an ce yana da hannu wajen ƙara dasa tubali na masallacin baitul maqdis a wancan zamanin bayan ya lalace me yasa yayi haka saboda lokacin da yace ya tarba da yaki bayan da yace ya tarba da yaki to abin nan ya sami waɗansu daga cikin yahudawa da suke zaune a wajen sun fada karkashin mulkin sa to sai ya koyi linji abin at-taura a wajen su da ya koyi at-taura a wajen su ya zamanto ya koma addinin at-taura addinin annabi Musa alaihi salam kuma da shi ya ci gaba da yin aiki har rayuwar sa kaga kenan shi a lokacin a matsayin me yake a matsayin musulmi tunda ba kawo wani annabi ba to don haka yayi riko da wannan su ma waɗannan mutane Allah subhanahu wataala yace kullun kowanne daga cikin su minal mazkurin daga waɗanda aka ambata din nan nan kaga ma malam yace huwa a malikun kana bil yaman wani sarki ne da yake kasan yaman aslama ya musulunta musuluncin sa kuma a bisa tafarkin at-taura ne yayi tun gabanin zuwa annabi da shekaru da yawa wada aqawmahu ila al-islam ya kira mutanen sa zuwa ga addinin fa kadzabuhu amma sai kareta shi Allah madaukaki yace kullu kowanne daga ciki minal maqurin daga waɗanda aka ambata din nan kadzabar musula ya kareta manzali kowanne a cikin waɗanda aka ambata nan ya kareta manzali mutanen annabi Nuhu ashabur wasi samudawa adawa fir'auna mutanen annabi Lutu mutanen aika da mutanen tubba mutun nawa al'umma guda takwas Allah ce kullun kowanne a cikin su kadzaba rusula ya qaryata manzanni ka quraishin kamar yadda quraishawa suka qaryata to su ga abin da ya same su fa haqqa wa'id don haka sai suka cancanci narko na ji Allah narkon Allah sai tabbata kenan tunda ya tabbata akan wadancan ana kashedi ne ga quraishawa in fa suka ci gaba su akwai nau'in azabar da Allah ya musu tanadi wajaba nuzul al-azabi ala al-jami'i don haka saukar azaba sai ta tabbata akan dukkanin su fala yadiku sadruka min kufr quraish bika don haka kada kirjinka ya zanya kuntata kai kuncin kirji saboda kafirci wanda quraishawa suke maka in har quraishawa sun kareta ka kada ka samu damuwa kar kirjinka ya yi kunci ai wani ku Allah ta'ala ya razashe shi menene wala allaka baqi'un nafsaka Allah ya kunu mu'minin ko wa yadiku sadruka
wa laqad na'lamu annaka yadiku sadruka
bima yaqulun Allah ya ce mun san cewa kirjinka yana kunci saboda karaita ka da suke amma Allah ta'ala ya ce ka ci gaba da bautar ubangijinka ka fata gaskiya kawai ka ci gaba da bautar ubangijinka sa gaba inda aka maka umarni wannan shine sauran aiki kuma na Allah ne in ya ga dama ya shirar da jama'a in ya ga dama ya basu akan tafarkin mata kuma ya azabtar da su a cikin wuta saboda ya halice su ne dan haka Allah ka tsare kaga su waɗannan qaumu tubba sune waɗanda kuma Allah ta'ala can ai dama haddasa ba sune wanda Allah madaukaki ya bada labarin yadda ya musailul ardi laqad kana lisaba'in fi maskanihim aya jannatani an yamini wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuruna baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur Allah ya tara musu dukkan ni'imomi amma sai suka kafirce fa arsalna alaihim sailal arimi sai aka aika musu ambaliyar ruwa na arim ya cinye garuruwansu ya fasa musu dam din nasu dam din ya malalo ya cinye garin ya lalata abin nan lambunan nasu da gonakan nasu da tattalin abincin da suke ya halaka kome sai bar musu bushashshen abu sai gonu ba da kuna da inibi kome kuna da shi sai Allah ya yi azaba wallahi magiji ya yi azaba azabar Allah nau'i nau'i ne da nan kasar guddir nono a kasar guddir nan ko ina duk jejin da kaje fulani ne suna nan dan nan a kasar fulani ne fulani ne a cike a jeji nono gashi nan daga Kano ake zuwa ana sayin nono a nan irin wannan kiyakiyar ana tafiya da ita ana kawo yogurt yanzu ba gashi Allah ya kone nonon ba ko akwai nonon sai madara da ake kada muku sai wannan kwata-kwalawa ne ake cewa ko ne tullubawa su ma ba san me suke hadawa ba a nau'in azaba ne da kuna cikin wata ni'ima Allah ya kwace ko ba haka ba ne mangoro da a shirin nan sai ka rasa ma ya za'i da shi a karkaran nan amma yanzu sai lalumu ake a wani waje a zuba masa kabayi ana sa muku jinya nau'in azaba ce ta Allah dan jeji kadai in kai sai ka je a yago alayhu da ya kuwa muna yara haka muke yi a ce ku je ku yago alayhu ku je ku yago gasaya yanzu gasayar ma ta yi tsada ba a ganin ta ma komai arham komai fa komai gashi nan Allah ya sa wa jama'a amma yanzu waje ya bushe nau'in azaba ce wallahi
ayi
mutane suna fama da kansu duk adalilin sakon Allah Allah ya iya azaba fa inna batash rabbika la shadid kamu ubangijin ka yana da tsanani ba wai karka tsammata sai an muku wai tambule bule an yi wai na kai da ku abin nan a dai dai ku irin na mutanen annabi lutu a yi sama da ku a kiro ku ko a tsage kasa ko waya shige ya fada ya mutu amma tsai kasa ba sai an muku wannan ba kuna zaunan marayo sai ta zama to maslubul baraka ta zama babu albarka ciki dukiya ba albarka alhazanda ba kudi ne da su ba amma kowace shekara kaga an kai hajji kaga an yi tawayiliya kaga an yi waye kuma sai sun mutu a gashi basu da kudin kudin ba yawa ne da shi ba kawai kokarin ne da albarka Allah ya sa yanzu kuma sai ga mutum ya tara malala gashin tinkiya lissafin yara ko amma kuma sai ka ganshi abin gashi nan gashi kudin babu albarka ba a iya tawayiliya da ita kuma a cikin tsoro da fargaba ake wallahi nau'in azaba ce wallahi azaba ce azaba ne nau'in azaba ce to Allah ya iya azaba Allah ka tsira mu daga azabarka Allah ya ce manzon Allah ya ce la malja wa la manja min Allah illa ilayhi ba a tsere mu Allah daga azabarsa ba a samu wani waje inda za a fake ma ubangiji a kuye masa sai dai in wajensa aka nemi tsira ko kuma wajen nasa aka nemi mafakar baka isa fake ma Allah ba sai dai in gunsa ka koma nan ne kawai mafaka daga gare shi take baka isa tsere masa ba sai dai in gunsa ka je ka rufa a guje kuma sai ka tafi wajen sa to a nan ne ka tsere ma azabar Allah Allah ka ba mu ikon komawa Allah ta'ala ya ce afa ayina bil khalqil awwal shin mun gagara ne daga halittar farko ka yadda aka halicci mutane farkon lamari mun gagara Allah bai gagara ba ai lam na'ya bihi Allah bai gagara ba bai gaza ba wajen halitta satun farkon lamarin farkon lamarin ba san komai ba Allah ya halitta to yadda bai gaza a farkon nan ba fala na'ya bi i'adatihi in Allah zai sake maida shi ba zai kuma gaza ba wani ko Allah ta'ala ya ambata cikin nauli ne ina je ko وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم
روم
تكي روم كاغني الله سبحانه وتعالى يا أمة تشيوا شيني وان دي آجي حدثة تنفر كل مر ثم يعيده ومشيني زي ساكي ميدا تا وهو أهون ميدا دوم ماشي بسوكي باوي دان أن قطن تاماك تشيوا نفر كل جلد وحالا ما باشي دو حالا انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون ان ina nufin wani abu ya kasance ko umarni zai masa kasance abin sai ta kasance automatic yadda Allah din yayi nufi bisa iradarsa amma haka zai ta gudana to don haka Allah madaukake ya ce afa ayina bil khalqil awwal shim mun gaza ne a halitta farko kan bal hum fi labsin min khalqin jadid kai su ne suna cikin
tsananin kokonto ne dangane da sabuwar halitta. Kokonto suke yi kawai dangane da sabuwar halitta cewa Allah ba zai tada mutane a kiyama ba. Shi yasa suke musawa. Amma wanda ya san an halicce shi, ai ya san za a iya sake ba. Tunda shi din da gashi aka yi shi, babu wata gudunmawar sa a ciki. To an sai ya san cewa za a sake lalata shi. Na'am.
ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.
نعم. الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان للي حقيقة من حلقنا آدم ونعلم كما مناسن ما توسوس به نفسه abinda ransa take yin waswasi da shi. Mata waswasu ai to hadithu abinda ransa take ambatawa. Lamirin nan ga dan adam ake magana. Mata waswasu bihi nafsu shi dan adam. Duk abinda kake waswasi a cikin ranka Allah ta'ala ya san. Mene ne alwaswasa? Zancen zuci ko? Zancen zuci yana zuwa ta ɓangare nawa? Na'am? Zancen zuci wanci yana zuwa ta ɓangare biyu ne. Ko dai kasance nan in an ambaci alwaswasa tu, duk inda ka ga waswasa tu, to ai ba yabo ba ne. Magana ce wacce take son bauɗar da zuciya daga tafarki shi ne alwasawis waswasi ba kai kai duk abin da yake kai kawo waswasi umarni guda ɗaya kam tafarki yake bi umarni guda ɗaya to tafarki yake bi baya raurawa amma in kaga ana raba wuta to shi ne waswasi. Ana son bude ma hanyar, ana son tsayawa a kanta, ana son bude wa hanya, ana son tsayawa a kanta, wasuwa sun kenan. To alwasawis yawanci yana zuwa ne in ma ya zo shi don kun san shi rai malamai sun kasafta shi kashi uku kamar yadda ayoyin alqur'ani suka nuna. Akwai an-nafsul ammaratu bis-su, sannan akwai an-nafsul lawwama, sannan akwai an-nafsul mutma'inna. To ita wannan ita ce lalatacciya. An-nafsul ammaratu bis-su, zuciyar da take yi wa mutum umarni da mummunan aiki shi ne karan kansa zuciyar tasa, wato ittiba'ul hawa kenan, bin sa rai. Zuciyarsa in ta darsa masa wani abu mara kyau sai ya zaba ya ce baya. To an-nafsul ammaratu bis-su kenan. Sannan akwai nafsu kuma wadda take wato nafsu bama, ita tana da daraja, Allah ya yi rantsuwa da ita. Kaga wacce ammaratu bisu ita ce ta sa Zulaikha ta yi ƙoƙarin neman annabi Yusuf, ta yi duk abin da ta yi don ta samu ko ba ta samu ba, kuma ta ƙulla masa aka sa shi a kurkuku. Rai kenan mai ƙaga ma kanta ta bi abin da take sha'awa. Al-ammaratu bisu kenan. Inna nafsa la'amaratun bi su'i illa ma rahima rabbi. To wannan kuma an-nafsul lawwama ita kuma tana da daraja, ba irin waccan bane. Takan yi laifi, takan zaɓi laifi wani lokaci ta yi. In waccan an-nafsul ammaratun bi su'i ta jata, to amma tana yawan yin waiwaye, tana yawan yin waiwaye, sai ta waiwaya, sai ta ga wannan abin da ta yi ko ya dace bai dace ba, sai ta zargi kansa. Me yasa ta yi? Wataƙila a dalilin zargan kan nata ma har sai ta zubar da hawaye, sai ta nemi yafiya a wajen Ubangiji. Ta san abin nan ba daidai ba ne, kuma ta aikata.
to sai tai da na sani to irin wannan ran tana da daraja ta aikata laifin amma ta san kuma ta saba ma ubangijin ta tani musulhu hatta yi tuba sai Allah ya rantsa da ita fala uqsimu bin nafsil lawama ina rantsuwa da rai irin wannan wanda take zarbin kanta to wanda take mafi kololuwa ita ce wanda dama ba ta bibiyar laifi Allahumma illa in an samu dai kawai ajizanci na insaniya ita wannan ta samu nutsuwa da abin da shari'a ta zo da shi ita ce an-nafsul mutma'inna ita duk abin da yazo daga wajen Allah da manzansa ta gamsu da shi zuciya an nutsa take wajen karba ba ta raba wuta ita in an ce abu daga Allah ne daga manzansa to cikin nutsuwa take karba salaman salama ta san nan ne shari'a da tsira yake to wannan ita ce wanda Allah yake mata al-bishr idan ta zo mutuwa ya sa mala'iku ce ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati Allah ka samu cikin su
amin ya
to nan ana magana
na'am
waswasi al-wasawis yana zuwa ne ta bangare guda biyu imma dai yazo min nafsil ammarati bisu mutum yana tare da ransa wanda yake masa umarni da mummunan aiki to nan ne sai ta sanya masa wasawis lokacin sallah yayi ce kai ka bada ayyuka dan sallah lokaci kammala wannan aikin tukun idan ne ta sanya shi sai ya da ya bi sha'awa ittiba'ul hawa akasari ita wannan tana umarni ne kamar yadda Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah yake bayani tana umarni ne ga abin da shi mutum a cikin zuciyarsa zai ji ya gamsu da shi kuma yana jin daɗi amma kuma ba ta farkin Allah ba ne sai ta masa umarni akan ya aikata nafsul ammaratu bisu ta sanya masa waswasi ta wannan janibi akwai kuma ta janibin da waswasi yake zuwa mina shaytan daga shaytan akasari kuma a irin wannan yanayi hatta ita ran za ta ga wannan abun ba ta san sa amma shaytan zai ingiza ta aikata ba an ba da wani misali wanda yake son duniya in ma ya samu kuɗi ta wajen kasuwarsa ko kuma ya samu mulki ta siyasa ko ta wani hanya da yake neman mulki sai ya iya zuwa wajen bokaye wataƙila bokayen za su iya saka shi ya aikata wani abu in sun ga dama za su iya cewa buƙatar ba za ta biya ba sai an yi luwaɗi suna yi ko kuma su ce buƙatar ba za ta biya ba sai an ɗauko dabba da ranta an binne wasu ma in abin ya kambama za a iya cewa buƙatar ba za ta biya ba har sai an kashe mutum an zuba da jinin mutum ko an kawo sashen mutum to saboda ya san wannan abin shi a cikin zuciyarsa ya san laifi yake aikatawa kuma zuciyarsa ba ta son ya aikata saboda musuluncin da ke cikin zuciyarsa amma kuma ba zai fasa aikata ba zai je shedan da ya ingiza shi shedan da ya sanya shi ya sanya masa wannan waswasa shi ya saka sai kaga mutum ya yi irin wannan in ya samu biyan bukata sai kuma ya ruga lokacin Ramadan ai wannan Allah ya ce umara a cikin Ramadan kamar aikin hajji tare da shi ne ba ya je shi baptisma kai ka ce a musulunci akwai baptisma ko kuma aikin hajji ya je shi kenan ya je aikin hajji ya dawo ka yau mai waladatu umu imaninsa ne ya saka ya wannan amma shaytaninsa kuma ya sanya shi ya bi wancan waswasa mun fahimci wannan mas'ala ko to duka wannan yana daga cikin abubuwa Ibn Qayyim al-Jawziyya irin wannan bayanan ya wasa'a su da yadda mutum zai samu kariya daga shirin shaytan wani tafi da rubuta igafatul lahafan min masa'id ash-shaytan hanyoyi daban-daban da shaytan yake bujuro mutum the weak points din dan adam da shi shaytan yake samu ya shiga dan ya lalata masa al'amarin addini wallahi duk abin da boka zai ce aje ayi shaytani ne yace masa yayi ya fada ayi kuma shi shaytanin ba shi da bukata ga wannan abu inna ma bukatarsa ya sa dan adam ya kusatar da ubangijinsa
shi yasa ka sai a ce wani ma sai a ce masallan taba jin wani malami yana bayani na wani da aka sanya shi akan yaje shi a cikin hotels din da suke kallon harami yaje shi yana kallon harami ya bude window yana hangowa dakin kaba kuma yana liwadi kuma aka saka su kai saboda neman duniya to bai kai shi makka ya ji saboda shi musulmi ne imaninsa ne ya tafi da shi amma shaydaninsa kuma ya sanya shi ya aikata abin da zai fusatar da ubangijinsa ba shi da alaka da abin da shaydan din zai masa Allah ka tsare mu daga irin wannan mugun aiki to Allah subhanahu wataala yake cewa wa laqad khalaqnal insana mu ba mun halicci dan adam ji Allah wa na'lamu kuma mun san ma masdariya ne ma tuwaswisu bihi nafsuhu abinda ransa take waswasi duk abin da ya karsu maka a cikin zuciya wallahi Allah ya sani in mai kyau in mummuna duk sake-saken da kai Allah yana sanar da shi ba abin da yake kubuce ma ilimin Allah ga abin da zuciya ta saka Allah yana sanar da ita to zuciya idan ta saka duk abin da zuciya ta saka za a kama ta da shi da an shiga uku ko
sai
ko ba haka ba da an shiga uku to duk wani abu da mutum ya saka a cikin zuciyarsa idan ya zo masa ta janibin sa ne nafsun amaratu bisu'i mummunan abu kudiri ya bujiro masa a zuciya abinda zai yi tankwasa zuciyar tasa zai yi tabi abinda Allah da manzansa ya zo da shi shine hikimar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi dayan ku da imani ba sai abinda yake sha'awa wanda zuciyarsa ta kaga masa ya tankwasa shi ya bi abin da zo da shi in ya dace da abin da Annabi ya zo da shi sai aikata in bai dace bai watsi da wannan in kuma ta janibin shaytan ne abin ya zo masa sai ta'awudi a'udhu billahi minash shaytanir rajim ya nemi Allah ya masa tsari kuma ya lazumtar da kansa wajen afkar da istighfar ya kore wannan mugun tunanin daga cikin zuciyarsa to insha Allah sai samu waraka matukar tunani ya darsu a cikin zuciyar mutum mara kyau ya aikata waɗannan matakan ma'ana ya bi waɗannan matakan to insha Allah Allah ba zai kama shi da shi ba mun gane mutum ko Allah ba zai kama mutum da shi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wannan hadisi da Bukhari ya kawo daga Abu Hurairah Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah ta'ala tajawaza li ummati ma haddathat bihi anfusaha ma lam ta'mal aw tatakallam Allah madaukaki ya yafe ma al'ummata duk abinda ta saka a cikin zuciyarta matukar dai bata yi aiki da abinda ta saka ba matukar bata fadi abinda ta saka ba yanzu a cikin zuciyarta ne kawai sai ta saka wani mugun aiki akan za ta aikata amma sai ta bi waɗancan matakan da muka ambata wanda malamai suka faɗa in daga nafsu ammaratu ne sai a tilasta ta tabi abinda Allah ya ce idan daga shaytan ne a tunkuɗa tunanin kuma a yi a'udhu billahi a yi ta'awudhi a ci gaba da azkar to ba zai cutar da mutum ba bai faɗa ba bai aikata da gabarsa ba amma idan har mutum ya aikata da gabarsa ko ya faɗa ai shikenan zance ya kare yanzu mutum ne sai kudurta kan zai saki matarsa kawai a cikin zuciyarsa ya yanke hukunci ai kawai yanzu yana zuwa gida shi takarda zai bata kawai shi sakarta zai yi yana zuwa gida kuma shikenan sai ya dauki buta ya je kama ruwa sai ya fita matarsa ta sako ai bai faɗa ba haka ne ko ba ta kama shi da abin da ya faɗa zuciyarsa mutum ne sai ya kudurta akan cewa yana zuwa lalata kayan mutumin zai kwabbata masa kayan ko ya sa wa gidansa wuta ko ya masa kaza ko ya buge shi ko ya sassara shi da adda saboda ya kusata amma da yace sai bai aikata ba bai komi ba to wannan abin da zuciyarsa ta saka masa
yabi wancan matakin wajen kore shi daga shaytan ne in daga shaytan ne in kuma daga nafsu amaratu bisu matukan bai aikata da gabansa ba bakin sa bai fada ba Allah ba zai rubuta masa zunubi ya kama shi da shi ba kaga wannan rangwame ne daga Allah ko sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da Allah madaukaki ya ce wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah idan kuka bayyana ma abin da ke cikin ranku kuma kuka koye Allah zai muku hisabi dan haka Allah ya fada sabai suka dinga kuka suka zo wajen manzon Allah suka ce kullifna ma nutiku ya ubangiji ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an dora mana aikin addini abinda zamu iya amma sai yanzu an dora mana abinda ba zamu iya ba annabi ya ce subhanallah ataquluna kama qalat asbanu isra'ila li musa sami'na wa asaina yanzu za ku fadi abu kaman yadda banu isra'ila suka ga wa annabi musa mun ji kuma mun saba saboda sahabbai suna ga cewa zuciya uwar sake sake yanzu abinda muka saka a cikin zuciya ba mara kyau ubangiji zai mana hisabi akai ai an shiga uku shine nan sai suka nuna karaya annabi ya ce kar ku sake karaya daga dokar ubangiji ku ci gaba da istighfar ورقة شعب فرانك ربنا وإليك المصير سمعنا وعطانا فرانك ربنا وإليك سكا دنگا فدا سكا دنگا فدا سي الله من أوكي كيسو قد آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمن كان سي أكد أوكي وانا وانا تشيني النبي يبيد وانا بياني يتشي إن الله تعالى تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. الله يا يفي مع الأمة أبين تتقاقى أتكيران تا وسواسي ما تكر شرط إنكيرا بتفن أما ما تكر بتأيك تابا أما دزارن تأيك تا تعارم متمتا دزارن تفن أما تعارم متمتا to Allah subhanahu wataala yake ambata mana abin da ke tarsuwa a cikin zuciyar mu ma Allah madaukaki ya san shi aina hanuna alamu waswasata nafsihi iyyahu waswasin da ransa yake masa ko wanda zai zo daga shaytan aw waswasati nafsihi lahu wa yumkinu an takuna ma mawsula aywan alamul amru alladhi tahaddathatku nafsuhu bi shine da duk bayanin da muka yi duk abin da ka ranka ya baka labari da shi to Allah ya nasara da shi Allah ya ce wa nahnu aqrabu ilayhi kuma mu ne muka fi kusa da shi nan ma ne ya ce bil ilmi da ilmin mu in ya zama to wa nahnu aqrabu ilayhi nan Allah ya kawo nunul azama ne to Allah subhanahu wataala shi ne ya fi kusa da bawa bil ilmi da ilminsa to idan kaga an faɗi wannan ce bil ilmi wato ana kokarin gujewa ne daga wani abu da ake ce shi hululi ko kuma al ittihad wani wanda muka dan taba bayani kadan akan sa ka'ida ce ta sufiya hulul da ittihad ba bayanin nake so na wasa ba amma da wani masu wahdatul wujud masu cewa kowa Allah din nasu suke da wannan ka'ida akwai al hulul hulul ɗin kuma shi yake samar da ittihad kai ma sai ka zaka komai ma sai dunkule ya zama Allah kawai to kaga Allah subhanahu wataala idan ya faɗi ma'iyyarsa a cikin alqur'ani ba ana nufin ma'iyya zatiyya bace kamar yadda Allah madaukaki ya ambata inna Allaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum ayna ma kanu thumma yunabbihum bima amilu yawm al-qiyamah wallahu bi kulli shay'in alim inna allaha bi kulli shay'in alim to kaga nan wajen an yi tanana ta ma'iyya 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 su masu hululi da ittihadin nan yana daga cikin abin da suke kafa dalilin shi su ce Allah ya ce yana tare da kai shi yasa sai su ce duk inda kake Allah yana nan to ba haka ba Allah baya tare da kai da zatin sa nan zatin ubangiji yana sama wannan shine abin da nassosin qur'ani da hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama suka tabbata to don haka akasarin bayani da za a ce wa nahnu aqrabu ilayhi sai ce bil ilmi gujewa ne wato firari ne li Allah ya zama hululun aw ittihad to shine ake ambata irin wannan amma nan wasu malamai kamar Ibn Kathir ya ce wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid na ubangiji yana rufin mala'ikunsa mala'ikunsa da ya sanya al-hafaza su ne suke sun fi dan adam kusa da shi daga jijiyar wuyansa wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid kamar da Allah madaukake a wani waje dangane da huburi ko ولولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. تونا ما يكيد في آية لكم ملائكون. لا الله سبحانه وتعالى أم بتأتى لوك تندري كاو كوشي. كوكما لوك تنجدو كوي كوكي زبوا بابن لوك يسين. To a wannan lokacin sai Allah ya ce wa nahnu aqrabu ilayhi minkum mu ne muka fi kusa da shi akan ku mala'ikun sai yake nufi wanda suke masa amsar rai mun gane bayani wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid da haka sai Ibn Kathir ya rajja cewa wannan aya ita ma ta nufi kusacin da mala'iku suke yi ne kai karan kanka mala'ikun da suke tare da ke al-hafara sun fi ka kusa da kai sama da igiyar makwarkwararka. To amma kuma idan aka koma baya sai aga cewa magana da Ibn Kathir ya yi wala Allah za a iya samun iskali a ciki. Saboda farkon aya an ce wala kal khalaqna al insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu an-nafsu fi aqli. Kaga ana nufi wato akhtarun nafs ne to tunanen cikin zuciya akwai wanda yake iddilai a zuciyar bawa in banda ubangiji mala'iku ba su san me yake faruwa a zuciya ba kenan anan da aka ce wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid ya iyo ubangiji shine yake ambatawa ya fi kusa da dan adam sama da jijiyar wuyansa nunun din sai zama to nunun azaba wallahi ta'ala a'lam nan zamu sai insha Allah ba sake waiwayawa in Allah ya kira yau mu gobe sai a dora bayani a kai abinda muka faɗa ne Allah ya tara mu a rasa wa mu yi aiki wanda muke kuskura ko muna roƙon Allah ya yi wa subhanallahi wa bihamdihi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk
wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya tara mu a rasa ka kai Assalamu alaikum. Kamar yadda a kullum akan samu tallafi kuma cikin yardar Allah akan a wannan karan ma an samu mutane suna ba da haɗin kai Allah shiga fata mana. Domin gunda ake tattara wannan yau wajen mutum 35 sun ba da gudunmawa. Wadda jumlar kudin yawa jumlar kudin ya kai naira 28,710 sannan sai waɗanda suke sawa a banki su ma gashi nan sun kai naira 27,000 waɗanda ga sunayensu nan Alhaji Baffa na Manu wani atamfa ya kawo guda biyu da yadin kubta yadi 10 Alhaji Adamu Trailer Park ya saka naira 10,000 a banki. Alhaji Ali Milla Nigero ya saka a ai banki aka ce duka gyarawa. Alhaji Ali Milla Nigero ya sa 20,000 a banki. Wani bawan Allah 1,000, wani bawan Allah mai suna Ibrahim ya sa 500, wani bawan Allah ya sa 500, Khalid Muhammad Awal ya sa 1,000. Muhammad Mansa ya sa 3,000 sai kuma wani bawan Allah mai suna Kawo ya sa 1,000 jumlar shine naira 27,000 wanda aka sanya a cikin banki sai akwai wani sako Ale mai zuma ya bada robar zuma guda daya yace abiyo malam sai kuma nima ya turo min guda daya a mai karanta takarda. Sannan wani bawan Allah daga baya yanzu ya kawo naira 5,000 ya ce a sanya shi a cikin addu'a Allah ya biya masa bukatunsa. Wani ma ya kawo sadakar 2,000. To wannan dai shi ne takardun. Banda wannan da kamar yadda jama'a suka sani, an sanar wasu sun sani wasu ba su sani ba cewa da za a yau aka tsayar za a yi lancin wato kaddamar da neman gudunmawar tallafa marayu. To amma saboda wasu dalilai an sake daga wannan abu zuwa ranar Ladi insha Allah za a kaddamar da wannan al'amari a wannan wuri. Amma kuma tun kafin a karzo ga kaddamawar, duk wanda yake da abin da zai ba zai iya bayarwa ba sai ya tsaya har wannan lokacin ba. Wannan ya ce dan agaji ya yi suna. Wannan ya ce malam da fatan ka sha ruwa lafiya, Allah ya sa haka. Malam wallahi ya ce yana da cutar kansa sama da shekara 4, yanzu haka ana masa allura. An masa 4 saura 2, shi ne yake neman taimako a wajen bayan Allah a taimaka masa da kudin sayan allura, saboda yanzu haka karfinsa ya kare gaba daya, kuma kudin ya kai naira 882. Kuma likita ya ce idan aka samu tazarar kwanaki ba yi ba akwai matsala. Shi ne nake roƙon ‘yan uwa bayan Allah da su taimaka mu in samu na fita daga wannan ƙangi. To Allah ya yi masa. Ga lambar wayarsa har guda 2 ya bayar, inda wanda za su kawo tallafi alhamdulillah ga ita ma wannan takardar. Wannan dai shi ne sai waɗanda suka rubuto suna nema a sanya su a cikin addu'a. Akwai marasa lafiya, wasu suna gidaje, wasu a asibiti, wasu kuma suna tafiya da jinyar. Akwai masu neman wasu biyan bukatunsu na alkhairi, ciki akwai wani bawan Allah da ya ce yana gidan haya ya daɗe har yanzu bai mallaki nasa ba, yana so a sanya shi a cikin addu'a Allah ya hore masa. Sai mata masu neman mazajen aure na gari da dai sauran su da dama. Wannan ta ce ko kuma ya ce malam da fatan ka sha ruwa lafiya, malam ni dai muna ta samun matsala ne da yarinyar da nake nema da aure, kuma malam na rasa me matsalar. Shi ne nake so malam a sanya na addu'a Allah ya daidaita tsakaninmu, kuma inda wata addu'a da malam za ka bani sai a taimaka mu.
Kusan abinda aka karantar ba wai neman aure kawai ba, duk wani abu wanda mutum ya sa a gaba yake so zai yi. Kafin ka yanke hukunci a kan abu, ba ka yanke hukunci ba, ya ɗarsu maka ne a cikin rai. Ɗarsu waye a ranka? Tunanin kawai ya shiga ranka, ya kamata ka zan nan ka yi shi. To kafin ka yanke hukunci cewa eh zan yi kaza dinnan, ballantana har ka sa lokacin da za ka yi ballantana har ka yi yunkurin yi, to anan ne ake yin istikhara. Mutum sai daga abu ya karso a ranka sai ka yi istikhara, in ka istikhara sai ka nemi zaɓi a wajen Allah tukunna sai ka ci gaba da yi. To idan alherin ne Allah zai tabbatar maka shi, in kuma aka san haka ne za ka ga Allah ya raba ka da abu ba sai ka sha wahala. Amma sau da yawa mutum za ka ga bai istikara ba, yarinya ce ya gani yana so, kuma sai ma abin ya yi nisa, ya je gidansu an yi wasu abubuwa, an yi wasu abubuwa tukunna sai ka kuma na a taimaka masu da addu'a in alheri ne. To ai ka riga ka yanke hukunci, an riga an yanke hukunci, kuskure ne ake yi, akwai salon yadda abin ake yin sa. Allah Ubangiji ya zaɓa mafi alkhairi. Kaji yanzu ma ba soke abin nan, soke a bashi addu'a wanda zai sa matsalolin da kar a same su. Amin tabbata. To idan alheri ne a gare shi duniya da lahira, Allah ya kauda matsalolin. Idan kuma zai zamanto masa sharri a duniya da lahira da addininsa, Ubangiji Allah ya raira shi zuciyarsa, ya juyar da shi zuwa ga abin da ya fi alkhairi a gare shi. Waɗanda ba su da lafiya, Ubangiji Allah ya ba su lafiya. Wannan ɗan uwa yana cikin wani irin gangi wanda aka karanta takardarsa mai kansa ɗin nan. Muna roƙon Allah Ubangiji ya ba shi mafita. Allah ya bashi mafita. Allah ya bashi mafita. Dukkan ƴan uwa da suke cikin damuwoyi, wanda suka kai wannan da wanda ba su kai wannan ba, ubangiji Allah ya ba kowa mafita. Allah ka san damuwoyin mu, ka san irin kangin da al'umma suke ciki. Wani zai faɗa, wani bai faɗa ba. Da wanda ya faɗa, da wanda bai faɗa ba, yalwarka ta wuce bukatar mu ya ubangiji. Muna roƙonka cikin rahamarka da tausayawarka da karamcinka, ubangiji Allah ta'ala, ka biya mana bukatun mu na alkhair. Allah ka sanya aljanna ta zama kamar ruwa. Allah ka sa cikin waɗannan kwanaki mu zama muna cikin waɗanda za a yantar da su barin wuta, ya Allah. Allah kada ka sanya wuta tana da rabo a jikin mu. Allah ka sanya mu ƴan aljanna. Ubangiji Allah ta'ala, ka gafarta mana, ka gafarta mana iyayen mu da malaman mu. Ubangiji Allah, ka kyautata mana bayan mu. Allah ka sauƙaƙa mana wannan rayuwa ta duniya, ka sauƙaƙa mana kwanciyar kabari. Allah ka sauƙaƙa mana tsayuwa a kiyama. Allah ka sauƙaƙa mana hisabi. Allah ka shigar da mu aljanna da rahmarka da falalarka, ya arhamar rahimin. Allahumma hadina sabil rashad wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma gannina bihalalika an haramika bifadlika amma siwak. Allahumma ja'al jannata ma'wana wa hadina subul salam ya hadi ya salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.